吧唧，没样口味啊。今晚assalamu alaikum。A Najeriya dai a iya cewa an ja daga, matasa sun dage kan cewa sai sun yi zanga-zangar nuna kin jinin tsananin rayuwa da ake fuskanta a kasar, wanda suka ta'allaka da rashin kyakkyawan shugabanci. Matasan suna kafa hujja da yanayin rashin tsaro da yunwa da rashin kuɗi da tsananin tsadar kayayyaki, inda kuma suke ganin tsare-tsare da kudurorin gwamnatin kasar sun kasa kawo maslaha ga waɗannan matsalolin.
Ba a zanga-zangar nan domin gwamnati ba ta jin kira, domin duk wani ihu da talaka zai yi da wani nuni ya riga ya yi kuma ya kai makulwar inda ya kai na ƙarshe, ko ba haka ba? Gwamnati ya kamata duba talakawa da jama'ar ƙasa da waye, amma ta ƙi tabbas, ko ba haka ba? Idan wannan suka fito aka yi zanga-zangar nan, shine gwamnati za ta gane cewa mutane sun hazuka sun kai inda suka yi sun kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Kiya ina goyon bayan zanga-zanga 100%, saboda da aikin da muke yi in kai aikin mota ɗaya za ka dan samu abin da za ka sa a baki, har ma ka ba wasu, ka ba ma abokananka. Amma yanzu abu kuma yana so ya fi ƙarfinka, ko in ce ya fi ƙarfinka ma. To gaskiya za mu samu maslaha in dai har aka yi zanga-zanga kuma aka yi cikin lumana.
Tun farkon soma zancen wannan zanga-zangar, malaman addinin musulunci musamman arewacin Najeriya da lamarin ya fi kamari, suka shiga yin kira tare da bayyana rashin halaccin ɗaukar matakin zanga-zanga. Ra'ayi irin na su Farfesa Mansur Ibrahim Sakkwato.
Tun da wannan magana ta zanga-zanga ta fito, malamai sun fito fa albarkacin bakin su akan ta, da yawa ba su goyi bayan ta ba. Wannan yasa har wasu tsagero suka rika yi musu shaƙiyanci, abinda a da ba a samu shi a wannan ƙasa. To indai ka kalli zanga-zanga ta fuskar addinin musulunci, zai wahala ƙwarai ka goyi bayan a yi ta, saboda ba a cika wanyewa lafiya da ita ba. Mutane ne fusatattu za su fito, kuma bisa galibi ba su da wani jagora da suke ma da'a wanda zai ce ga abinda za su yi ko ga inda za su tsaya. To duk abinda zai sa jinin wani ya zuba, ko duke wani ta salwanta, ko a jikkata wani, ko a yi banna ga manyan abubuwan da al'umma ta mallaka kamar gidaje da shaguna da sauransu, wannan ba zai taba zama halal a addinin musulunci ba.
To sai dai kuma ba duka malaman ne suka yi muwafaka a wannan fahimtar ba, domin kuwa wasu malaman kamar Dr. Ahmad Gumi da wasu ire-irensa fatawar tasu da banci.
To wai zai yake wani? Ba wanda zai yake wani. Ba wanda zai yake wani. Insha Allah za a yi abin na kare lafiya, kuma gwamnati za ta fahimci yaran kuma ta gyara. Zai ke bada bushara gaskiya. Ni abin da na hango shi shugaban kasan, inda ya fahimci abu, to yana da kudirin ya canja. Ba irin yana ɗauka mataki, to mataki muke so ya ɗauka. Shi yasa muka ce muku ya halatta ku yi, kuma ku yi ta amma da tsaraki, kada wani a saulantar da shi a ji mishi ciwo.
To amma dai duk da haka, wa'azin malaman ya yi tasiri akan waɗansu masu shirin shiga zanga-zangar.
Zahirin gaskiya abun ba nan ya dosa ba, shi yasa muke kiran al'umma musamman matasanmu da kada a yi amfani da su wajen yi ma gwamnati barna ko kuma kawo wani rudani a cikin ƙasa. Suna duba da irin ƙasashen Kenya da sauran ƙasashe da suke yin irin wannan protest din, to mutanen can guraren suna yi ne dan ƙasarsu, dan kuma ci gaban ƙasarsu. Amma mu a fahimtar mu, wannan protest da za a yi ba protest bane ba da yake dan ci gaban al'umman Najeriya. A wasu ne suka kirkire shi dan cimma wasu manufofinsu.
To amma a ra'ayin wasu kam, hujjar haramcin bata samu shiga a zukatansu ba.
Yau ba maganan ilimi suke nema kyauta ba, ba maganan asibiti suke nema kyauta, maganan abin da za su a ciki fikarin su a karkashin gwamnatin da take demokradiya. Sannan dan raina hankali a ce za su fito su nuna korafi, a ce suna cewa ba daidai bane. Akwai raina hankali, ce mu kiran mu da suke matasa yi zanga zanga ta lumana, su nuna korafin su da koken su akan abin da muke da shi ba a gyara.
A ɗaya bangaren kuma, gwamnati ta ja daga bayan ɗaukar matakan gudanar da taruka da jami'ai da sarakuna har ma da malaman addini, domin ganin cewa ba a yi zanga-zangar ba, waɗanda duk ba su sauya tunanin 'yan Najeriya ba. Sai kawai aka ji hukumomin tsaro daban-daban, ciki har da rundunar soji, suna ta bada sanarwoyi cewa za su ɗauki ƙwararren matakai, sakamakon rahotannin bincike da suka ce sun gano na ƙulla wata maƙarƙashiyar tada rikici da tashin hankali ta hanyar laɓawa ga zanga-zangar.
Essentially, I would say that there are several factors to examine.
Daraktan sashen tattara bayanai na rundunar tsaron Najeriya, Major General Edward Buba, ke gargaɗi kan shirin zanga-zangar lumana kan tsadar rayuwa da 'yan Najeriya ke shirin farawa. yana mai cewar akwai abubuwa da dama dangane da wannan zanga-zanga tare da jefa wasu tambayoyi. Adawar siyasa ce ke ingiza wannan zanga-zanga ko dai wasu mutane masu zaman kansu ne ke son yin wannan zanga-zangar?
While citizens have a right to peaceful protest, they do not have a right to mobilize for anarchy and unleash terror.
Yayin da 'yan ƙasa ke da 'yancin yin zanga-zangar lumana, amma ba su da 'yancin tattara mutane don kawo rudani da hargitsi da ka iya haddasa aika-aika. Mu sojoji tsarin mulkin ƙasar nan ƙarara ya bayyana irin rawar da za mu taka a irin wannan yanayi. Hadarin da ya ɗauro na wannan zanga-zanga kwatankwacin irin abin da ke faruwa ne yanzu haka a ƙasar Kenya da ya rikide zuwa tashin hankali da rudani. Muna da ɓata gari a nan Najeriya da su ma ke son yin amfani da wannan dama domin su kwace wannan zanga-zanga su kuma haddasa rudani a cikin ƙasa. Saboda haka ba za mu rike hannu muna ganin za a jefa ƙasar nan cikin halin rudani ba.
To sai dai hakan ya janyo kakkausar martani daga masu sharhi kan lamuran siyasa da tsaro da ma kundin tsarin mulki.
Duk ranar da 'yan fashi suke damu mutane a Zamfara a kafin Akebi duk jihohin arewacin Najeriya me yasa ba su gano waɗanda suke duk wannan ayyukan ba? Amma yanzu tun da mutane sun zo sun ce suna so yin zanga-zanga saboda akwai yunwa a gari, akwai wahala a gari, duk abubuwan a ƙasa ba sa tafiya lafiya. An taɓa tashin hankali lokacin da ake zanga-zanga ba gwamnati ne suke tura wanda suke zuwa suke latan duk wani zanga-zanga da yake yi a gari. An taɓa ga inda DSS ko AMI zai gyara al'umma abin da za su yi da kuma abin da ba za su yi ba? Ai constitution na kasa ya ce al'umma suna da yanci don su yi zanga-zanga in suna jin cewa akwai abin da yake tafiya a ƙasa da ba daidai ba ne. Al'umma za ta bi constitution ko dokan ƙasa ne ko za ta bi umarnin DSS ko AMI?
Ai saboda akwai bincike na ƙarƙashin ƙasa da ya gano cewar akwai waɗanda za su yi amfani da zanga-zangan nan su kawo tashin hankali.
Maganan da suke duk wani abin da ya faru ba daidai ba ne, to su ne suka aikata wanda za su zo su yi.
Su suna cewa lokacin da za a yi wannan zanga-zangan ba lokaci ne mai kyau ba saboda halin da ake ciki a Najeriya.
To duk wannan wuyan da 'yan kasa suke ce a lokacin mai kyau ne, duka gwamnati suna sata, ya za ba su falatawa ba lokaci mai kyau ba ne a daina sata?
Eh, wai saboda suna fargaban irin abubuwan da ke faruwa a ƙasar Kenya ne, kai ba ka da fargaban hakan zai faru?
Ba mu da wani fargaba. Mun na muke ma cewa 'yan al'umma za su tashi su yi wannan zanga-zanga.
Barista Deji Adeyanju.
To akwai dai alama cewa kamar gwamnati tana yaudarar kanta ta hanya biyu. Na farko dai, idan da ta san wa'annan masu yin zanga-zanga ta san dalilansu, ai da tuntuni an zauna tare da su an nemi maslaha akan wannan. To ita kuma gwamnati maganin yunwar ya kamata ta sa a gaba ta yi, ko kuma bin wa'anda suke son su wannan wanda ya ma zama kama kasuwanci yanzu na malamai da 'yan matasa, ƙungiyoyi da sauransu, a nan za ta sa ido ko kuma a'a za ta iya hawa titi ne ta hana wannan abin ya tabbata kamar yadda shi minista na Abuja yake cewa ba shi da kofar da zai bari a wannan zanga-zanga?
Duk da yake dai rahotanni na bayyana cewa cikin gwamnati ya haɗuri ruwa akan wannan lamari, amma ta bakin ministan watsa labarai Muhammad Idris Malagi babu wata hujja ta yin wannan zanga-zangar.
Na farko dai tukunna ita gwamnati tana ganin babu ma amfanin wannan wannan zanga-zanga da ake son a yi, saboda duk wasu manyan abubuwa na kudurori wanda dai ya kamata a ce an cika, ko dai gwamnati ta riga ta cika ko kuma tana kan cikawa. Shi yasa mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu yake ta kira cewa lalle bai ga amfanin wannan zanga ba, su yi hakuri, musamman ma matasa, a yi hakuri a ga cewa abubuwan da gwamnati sun fada wannan abubuwa an samu an yi su, saboda su wannan matasa su ne ma kan gaba wajen more ma wannan shirye-shirye da gwamnati ta yi.
Wani dan gwagwarmaya Sharfadin Bature shi ko ya dora wani sashe na alhakin halin da ake ciki ne ga 'yan Najeriya tun a farko.
A kamar yadda ka faɗa, lallai abubuwa sun ɗauki zafi a Najeriya. Mutane sun fusata, suna ganin cewa za su shiga zanga-zanga don ganin cewa gwamnati ta nemi musu abin da ba shi kenan ba. Suna ganin akwai hanyar da za su iya fita titi su yi demonstrating peacefully don gwamnati ta fahimce su duniya kuma ta san halin da suke ciki. Sai dai a ɗaya ɓangaren da kake magana cewa wannan abin ya samo asali ne, kuma me yasa aka zo nan? Wato shi shugabanci abu ne daga ɓangaren shugaba da kuma ɓangaren wanda ake shugabanta. Ba zai yiwu a kowane lokaci ka ce shugaba ne yake da laifi kaso 100 ba, haka kuma ba za ka ce mabiya ne suke da laifi kaso 100 ba. Kamar yadda kai magana, idan an zo zaɓe akwai mutanen da mun sani of course ana iya ba su taliya, suna iya zuwa su sai da ƙuri'a su, suna iya zuwa su zabe ba dan cancanta ba, a sai dan zaben waye a babban jami'a, wane ne bai da kuɗi, wane ne kaza, suna iya wannan zaben wanda kuma su ma sun san za a zo nan.
Masu saurare, a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. A madadin dukkan abokan aiki, Murtala Faruk Sanyin na ne yake muku sallama daga Washington DC.